الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللهم لو كنت سركي ينعي من بياني إلى السوتي ليكا وما إلى السوتي أتكين شأن أزمي كما إذا مكفتا أكراتم ديوتي سوى لو كتندا أكشر أنتين أزمي haka wajabta ya zo da wadannan sababbin abubuwa su wadannan sababbin abubuwa wanda ya kasance mutane ba za su iya ba saboda wahalansa kuma shi Allah dama ya ce mana yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana son ku da sauki ba da wahala yake nufin ku ba a da sauki yake nufin ku subhanahu wa ta'ala. To sai wannan aya ta sauka lokacin da idan aka sha ruwa bayan sallan magariba, to idan mutum ya sake bai ci abinci ba, bai sha abin sha ba har aka kira sallan isha'i, to ba shi ba cin abinci kuma sai gobe in an sha ruwa, sannan ba zai je wajen iyalinsa ba sai gobe in an sha ruwa. Waɗansu kan ma suna ƙaurace iyalansu ne watan da baki ɗaya. To sai wani bawan Allah na cewa Surma ibn Qais ko Qais ibn Surma, shi yana aiki manomi ne, aikin ƙarfi yake yi, ya je aikin ƙarfi ya dawo lokacin da aka sha ruwa, ya samu abin da ya taɓa kaɗan na ruwa da ya sha amma bai ci abinci ba. Ya dawo gida sai ya tambayi iyalinsa, akwai abin taɓawa ne, akwai abinci? Ta ce a'a babu, amma dai ka zauna a nan bari in je gidan makwabta ko zan samu mana wani abu. Ta fita kafin da zai ta dawo ta samu yayi bacci, ta ce kai ko ka shiga magana shi ke nan, yanzu kai ba saki cin abinci kuma sai gobe. Ya farka ga abinci ya samu kuma ya riga ya bacci ba haye shi, shi ke nan ya zarce da azuminsa. Gari ya waye, rana ta yi, yanzu Allah ya gan shi ya wahala, ta ce wane ya dai lafiya? Ya ce ya Rasulullahi, ka ji ka ji ni aikin ƙarfi nake yi, na je na yi azumi jiya, na yi aikin ƙarfi na dawo ba abinci a gida, iyalina ta fita kafin ta je ta kawo min bacci ya kama ni, kuma an yi bacci ba a sake cin abinci. To sai Allah ya saukar da wannan aya cewa uhilla lakum siyamu rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله أنكم تتناوسون فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشر نهوتكم ما كتب لكم وكلوا واشربوا. سنن ونن واتو للورا سلمة كينا كو قيس بن سلمة كو سلمة بن قيس سيكما ونن أبي ساك فاروا وند شيما من يبيان انت أبايا سيوا إذا متو أكشاروا هل يبدو إندي akai sallar isha'i ko iyalin da ta yi bacci, to ba zai je wajenta ba, an riga an wuce kuma sai wani sai gobe bayan shan ruwa. To sai na Umar da ire-irensa kamar shi da Ka'ab ibn Malik da ire-irensu, wannan abu ya same su. Sai na Umar ya koma gida ya yi hira wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya daɗe bai koma gida da wuri ba, ya koma ya samu iyalinsa ta yi bacci. Shi kuma yana da bukatar ta, ta ce ki yi bacci? Ta ce na yi bacci bai ce ba ki bacci ba, na yi bacci ce ba ki bacci ba. To har dai biya bukatar sa, Ka'ab ibn Malik shi ma suka haɗu da safe akan irin wannan matsala, duka suka je suka samu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ga matsalan Sayyidina Umar da Ka'ab ibn Malik da makamantansa na zuwa wajen iyali, ga kuma matsalan Sulmat ibn Qais wanda ya yi bacci ya ci abinci ba lokacin babu maganan sahur, ya sha wahala. To saboda waɗannan matsaloli guda biyu, Allah ya saukar da wannan aya wanda za mu karanta a yanzu. Allah ya ce uhilla lakum, an halatta muku, uhilla lakum laylatus siyami, a dararen azumi daga an sha ruwa har zuwa alfijir ya keto, an halatta muku abubuwan da aka haramta muku. Da an haramta cin abinci da aka yi sallar isha'i, ko mutum ya yi bacci, ko abin sha, ko zuwa wajen iyali. Amma yanzu wannan an ɗauke shi, yanzu ko an yi bacci ko an yi sallar isha'i, mutum zai ci abinci, zai sha ruwa, zai sha duk wani abin sha, zai ci duk wani abinci, kuma zai je wajen iyalinsa. Afila lakum laylatul siyam, to an halatta muku a dararen azumi ko daren azumi, arrafatu ila nisa'ikum, ku je wajen iyalanku ku yi jima'i da su in kuna da bukata. Ila nisa'ikum, zuwa wajen matanku, saboda ne su matan nan naku, kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, ku a matsayin tufafinsu kuke, su ma a matsayin tufafinku suke. Allah ya yi ku dama ku ruba wa juna asiri ne, ku taimaki juna, ku amfani juna, kamar yadda a wani waje yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum wa azwajikum litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. To tunda in kai aure babu sukuni, to kaga bukatar aure ba ta biya ba, dama ana yin aure ne saboda a samu nutsuwa, a samu kwanciyar hankali. To duk auren da ba a samu soyayya a ciki ba, bainakum mawadda, mawadda shine soyayya, rahma shine tausayi, jin kai. To in ba a samu wannan ba, kuma ba a samu sukuni ba, to aure bai cika sharuɗansa ba kenan. Kamar yadda tsakanin Hawwa da Adamu sai liyaskuna ilaiha, saboda ya samu nutsuwa da ita. Dan lokacin da mutum yake taruwa da iyalinsa, to lokacin ne nutsuwa, lokacin ne suke ɗebe wa juna kewa, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatar da haka. To yanzu kam an ɗauke wannan doka da aka tsada cewa ba za a ci abinci ba, ba za a sha abin sha ba, ba za a jirin iyali ba, yanzu kam an ɗauke. Hula lakum laylatul siyam rafathu ila nisa'ikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, kai rufin asirin iyalinka ne, ita ma rufin asiri ne gare ka, kai mayafin ta ne ita mayafin ka ce wanda libasul lakum wa antum libasul lahum alim Allah Allah ya riga ya san idan ma tun tuni fakhtanuna anfusakum kuna ha'intan kanku irin abin da ya faru da sayyidina Umaru da Ka'ab ibn Malik da makamantansu kuna ha'intan kanku kuna yin abin da Allah ya hana tunda su riga sun yi sai suka zo suna bada uzurin su zuwa ga Allah sannan kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan aya ta sauka ga kuma qadiyan surmatu ibn qaytin na zama da yunwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alim Allah annakum taqtanuna anfusakum Allah ya riga ya sani kuna ha'intan kanku na yin abin da ya hana ku fataba alaikum to Allah ya riga ya yafe muku ma kafin ku nemi gafara wa afa ankum kuma ya yafe muku Allah ya mana gafara Allah ya yafe mana fala nabashiruhunna yanzu kan an ba ku dama kowa ya je wajen iyalinsa a gidan azumi yayi abin da yake so da ita amma banda da rana tun daga faduwar rana har zuwa alfijir ya keto kana da wannan dama amma daga alfijir ya keto to shikenan kuma sai goyi bayan rana ta fadi fala nabashiruhunna yanzu kan ku yi gaba da gaba da su ku duk abin da kuke so da ku dama Allah ya ce mana nisa'ukum harsul lakum fatu harsukum annashitum matan ku gonakin ku ne in mutum yana da gona ai ba sai yanke zai zo ta gaba ne ko ta baya ko ta gabas ko ta yamma ko ta arewa ko ta kudu ba ko ta ina kana iya shigowa gonarka dama gonarka ce ba wanda zai ce ba wanda ya ce maka dan me yasa ka shigo ta dama ko ta hagu ko ta gabas ko ta yamma fala na bashiruhunna yanzu ka Allah ya ba ku dama wabtagu ma kataballahu lakum wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya riga ya rubuta muku na daga ayaya fata goma ga taballahu lakum wa kullu washrabu ku ci ku sha kaga an baya dama a jojin iyali an baya dama a ci kuma a sha bayan an yi bacci ko bayan sallar isha'i bayan an sha ruwa wa kullu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad har sai lokacin da farin dare ya bayyana muku min al-khaytul aswad daga bakin zare to da wannan aya ta sauka sahabbai suka ji sai waɗansu suka nemo zare guda biyu suka daura a yatsunsu farin zare sai su daura a yatsar kafa ta dama baki su daura a yatsar kafa ta hagu ko yatsar hannu suna da daurawa a yatsunsu su ta cin abinci su ta cin abinci har sai lokacin da suka tantance wannan farin zare ne wannan bakin zare ne shi ko adibin hatim sai nemo zare guda biyu zaruruka guda biyu ɗaya fari ɗaya baki sai dai sa a ƙasan filonsa yana ɗagawa yana dubawa yana cin abinci har sai lokacin da ya tantance wannan zaren fari ne wannan baki ne gari ya waye sai suka je suka gaya manzo Allah da wanda suka ɗaɗɗaura a yatsunsu da shi wanda ya sa ƙarƙashin filonsa sai manzo Allah ya ce lallai wannan filon naka yana da girma sosai yana da faɗi ana nufin fa zaren wato da yake tantance hasken rana da duhun dare shi yake nufi sai na zai shiga ƙarƙashin filonka abin da yake nufi kenan to sai Allah ya saukar da min al-fajr da yanda ayan take wa awtakum ma kataballahu lakum wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad thumma atimmu siyama ila al-layl to da suka zo suka yi haka to su yanci abun ba to sai Allah ya saukar da min al-fajr sai zamo a wata goma ka saba Allah lakum wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr to ayana nufin zaren da yake tantance farin asubahi da kuma bakin dare su ne zaren da ake nufi ba wai zararruka ne ake nufi na hissan ba a na ma'anan ba a na hissan ba wanda za ka yi gani ka taɓa a na ma'anan ne wanda za ka hanga ne in ka hangi alfijir ya keto to wannan alfijir ɗin da ka hangon nan shi ne zaren da yake tantance hasken rana da duhun dare da haka daga ya keto magana ta ƙare babu cin abinci babu shan abin sha ba zuwa wajen iyali hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr wa tuna asbahi daga al-fajr na gaskiya ya keto ka san al-fajr akwai wanda ba na gaskiya ba shi yakan fito kafin al-fajr na gaskiya da awa daya shi yasa wasu mahalla suke da ruwa da shi suna kiran salatu a wannan lokaci. To alfijir na ƙarya ne a lokacin ba na gaskiyan bane. Alfijir na gaskiya shine wanda yake ketowa, wanda daga ya keto an kira sallah ba za a wuce minti 10 ko 15 za a shiga sallah. Dan saboda wani ya tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullahi da fice daga kan salatu kam zuwa ka da iqama musalla yakan kai tsawon yaya, yace tsawon karanta ayoyi 50. To kaga ayoyi 50 din nan ayoyi sun sha bamban, akwai masu tsawo akwai wanda ba su da tsawo, kuma karatu ya sha bamban, akwai wanda mai karatu da sauri akwai mai karatu a hankali. To alayi halin dai nan ana nufin tartil ne, yanda za ka rattala alqur'ani ba yi da huru da sauri ba, a rattala alqur'ana tartila. In kai in ka samu aya 50 takaitattun ayoyi, to shi kenan lokacin sallah ya shiga. An rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin sahabbai ya ce muna gama sahur muna tashi mu wuce wajen da za mu yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan gaban cewa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تو wannan yana fadaitar da yin sahur, yana fadaitar da yin atashi kafin as-salatu ay sahur. Sahur hadisai da yawa sun zo akan maganar sahur. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka, wannan muttafaqun alayhi. Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Manzo Allah ya ce tasahharu, kuyi sahur, kuyi sahur, ku tashi kuyi sahur. Fa inna fi sahuri baraka, saboda cikin sahur akwai albarka a ciki. To kaga ba abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikinsa kamar na sahur. Shi dama wannan lokacin gaba ce ta albarka, ko addu'a kake a lokacin, lokacin karɓanta ne, ko istighfari kake a lokacin, lokacin karɓanta ne. Dama aikin mutanen kirki kenan. Kanu qalilan min al-layl ma yahjauna wa bil sahri hum yastaghfirun, lokacin suhur dama lokacin ko ba da azumi bane mutanen kirki bayan Allah lokacin suke tashi suna neman gafaran Allah. Kanu qalilan min al-layl ma yahjaun wa bil sahri hum yastaghfirun. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin abincin suhur dai akwai albarka a ciki. A wani hadisi yana cewa inna faslun baina siyamina wa siyamil yahud aqlatu suhur, bambanci tsakanin azumin mu da azumin yahudu shine cin abincin suhur. A wata riwaya yana cewa as-suhur aqlatu baraka, wato cin abincin suhur abinci ne wanda yake da albarka. Kayar yana cewa ko da mutum ya tashi za ka samu yana da lalura, idan ya ci abinci da asuba to inda ya koma bacci ya tashi da yunwa ne. To manzo Allah ya ce ma ga mafita, ko ruwa ka tashi ka sha a wajen, walau dur'ata ma'i, ko ruwa ne ka tashi ka kurɓa da niyyar suhur, to ka samu wannan albarka. Kai ka ce kai yayin ka ci abincin suhur kana azumi na walar da kai, to ka sha ruwa ko ka sha shayi, ka sha dai wani abu mai ruwa ruwa. Har a ƙarshen hadisi yana cewa inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna 'alal mutatahhirin, Allah da mala'ikunsa suna yi wa masu yin suhur salati. To kaga suhur yana da mahimmancin gaske, abinci ne mai albarka, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan yana cewa a jinkirta suhur, a gaggauta shan ruwa. Yace al'ummata ba za su fushe ba, suna kan alkhairi matukar suna jinkirta suhur, suna gaggauta shan ruwa. Za ka yi suhur ɗinka wanda har ka je, yanzu misali a wannan lokaci namu za ka ci abinci daga nan har zuwa karfe 5, 5 da minti 1, minti 2, minti 3, duka za ka yi. Amma daga biyar ya kai da minti 10 to za ka ji wani waje ma sun fara kiran as-salatu. To ka ga ba za ka ci abinci ba har ya kai wannan lokacin. Kuma ana so aƙalla kafin a kira as-salatu ko da minti 5 ne, a samu imsaki ga kame bakinka sai kaga za kira sai da tsara minti biyar ko uku ko biyu to ka kame bakinka amma an fi so ma ya kai minti biyar saboda abin da zai mun bakalai a bakinka kafin ka kuskure baki bakinka ya zama tsaftsaf kar ka zo bayan kuma an kira sai kana hadi waɗansu abubuwa to ana so a jinkirta sahur a gaggauta shan ruwa ana kiran sallar magariba kana duba abu kaga lokaci yayi da ka je an kira sallah shi da bino ko ka sha ruwa ko ka sha bati ma da yasar abin da Allah ya hore maka saboda shine sunnan manzo Allah a jinkirta suhur a ci abincin suhur akwai albarka a ciki in ba za ka yi sun abincin suhur ba ka sha ko ruwa ne bayan nan kuma ka yi shi ka jinkirta shi duk da kiran sallah a salatu sannan shan ruwa kuma ana zuwa gaggauta shan ruwa kana jin an kira sallah ka sha ruwa matukar ka tabbatar da rana ta fadi wannan shine sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl to daga lokacin da kuka gama yin suhur din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ladane guda biyu akwai bilal ibn rabah ladan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ibn umm maktum shi ma ladan manzo Allah shi ibn umm maktum makaho ne manzo Allah yace idan kuka ji bilal ya kira as-salatu ku ci gaba da cin abinci ku ci gaba da cin abinci amma da kun ji ibn umm maktum ya kira to shikenan ku kame cin abinci saboda shi bilal yana kira da wuri ibn umm maktum kuma yana jinkirtawa a wata riwayan kuma shi ne maksumin dama makawo ne sai an ce masa gari ya waye sannan sai ya tashi kira sallah a wata riwayan kuma aka ce ai daga bilal yana sauka daga nan kiran sallah abdullahi ibn maktumin ko kuma qais ibn umm maktumin zai hau sun da an yi sabani a sunansa wanda sun ce abdullahi wanda sun ce qais almuhim dai ibn umm maktum mana bilal yana sauka daga nasu kiran sallah dandamalin kiran sallah shi kuma ibn umm maktumin shi ma zai hau ya kira nasu kiran sallah don haka wannan dai manzo Allah duk yana fadaitarwa ne a jinkirta yin suhur a kuma gaggauta shan ruwa za ga wadansu wanda suke da wani ra'ayi musamman masu ra'ayin shi'a wani lokaci sai dare ya yi sun kusan isha'i ma wai Allah ya ce sun matun musiyama ilal layli ai daga amma an yi magariba daga ranar ta fadi dare ya shigo ai daga ranar ta fadi dare ya shigo sun matun musiyama ilal layli sai ku cika azuminku tun daga ketowar alfijir din nan an haramta muku duk wani abu na sha'awa na abinci na abin sha na iyali har sai kuma rana ta fadi kuma wannan abin yinsan wa ma'anan ne wanda za ka aikata da jikinka ko za ka aikata da harshenka ko da zuciyarka kana ce maka babu shan abinci babu shan ruwa ka kame daga shan abinci daga shan ruwa amma kuma baka kame daga maganganu marasa kyau ba baka kame da cin naman ɗan uwanka ba musulmi to wannan kan irin su manzo Allah ya ce da su yi azumi gara ma ba su yi azumin ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan haka a nan ana so mutum ya kiyaye hakkoki na wunin azumin Ramadana saboda wunin yana da girman gaske wanda ya samu yayi sakaci sake da wannan rana to bai da ranar da za ta maye masa saboda duk wuni ɗaya na Ramadana yana matsayin fiye da wata biyu ne in mutum yana musun haka ya karya azuminsa da gangan ya gani sai ya azumin wata biyu a cikinsa ko akwai wani dare ya fi wata dubu daren lailatul qadri khairun min alf shahr to kaga wayannan kwanaki masu albarka wayannan kwanuka masu albarka bai kamata mutum musulmi yayi wasa da su ba ya maida hankali a kansu ya maida kokari yayi iya abin da zai iya na aikin alkhairi yayi kokarinsa yayi iya abin da zai iya ya kaucewa aikin sharri sai sa Allah ya mana ayyaman ma'dudat don kwanuka ne wanda suke kidayayyu ko dai 29 in sun yi yawa su zama 30 ثم أتم قيام إلى الليل sai ku cika azumin ku tun daga ketowar alfijir har zuwa a kira sallan magriba ma'ana har zuwa rana ya fadi min summa tumu siyama ila layli wala tubashiruhunna to kun ji dai an gaya muku cewa za ku ci abinci za ku sha abin sha za ku je wurin iyalanku har zuwa ketowar alfijir wannan yanda aka soke wannan to amma fa idan kuna itikafi shi kan ba soke ba idan mutum ya shiga itikafi karshen watan azumi ko daga farko ko tsakiya duk lokacin da ya shiga itikafi to ba shi ba zuwa wajen iyalinsa ko ya je gida wanda lura ya kai shi to bai wuce sai magana na minti 1 zuwa 2 ba itikafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi shi a cikin watan Ramadan yawanci an fi sanin itikafi cikin watan Ramadan amma ko ba a watan Ramadan ba ana yin itikafi kuma duk lokacin da mutum zai itikafi yayi kokari ya cika sharuɗansa idan mutum zai shiga itikafi ko zai shiga harwa to yayi kokari kada sallah ya rika wuce shi a kan lokaci inda halima ya rika samun jama'a yana sallah da su saboda sallan jama'a yana da matukar tasiri kwarai da gaske in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka yi ko itikafi da zaka yi to kai kokari ka rika samun sallan juma'a shi yasa ba a yadda mutum ya itikafi a masallacin anguwa wanda ake kamsa salawati ba sai dai idan ya san cewa juma'a ba za ta biyo ta kan kwanakin itikafinsa ba to wannan zai iya yi amma idan ya san juma'a za ta bi ta kai saboda in ana itikafi ba a yawo mutum ba zai fita ba to kaga dole kuma ka fita ka je ka nemi sallah inda za ka yi sallan juma'a to amma idan kana masallacin juma'a ne kaga shikenan magana ta kare faduwa ya zo daidai da zama sai sa yake so itikafi a masallaci na juma'a itikafi a karshen watan Ramadana ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan Ramadana yana kamawa zai daura damaransa na ibada zai kara tsayin ibada fiye da yana yi kullum wato watan yana kara shiga yana kara tsayi watan yana kara shiga yana kara kwazo wajen ibada idan goman karshe ya zo to nan kam sai ya ban kwana da gida har ma yana farkar da iyalansa ku tashi ku yi ibada ku tashi yana faɗaitar da iyalansa idan goman karshe ya zo to sai ya ban kwana sai ya shigo masallaci amma yana komawa gida saboda bukatarsa ta zagawa ko wani abu mai kama da haka amma idan mutum yana itikafi baya fita ko zuwa gai da marar lafiya ba zai je ba sai dai ya rika tambayan ya jikin wane ya labarin wane mafi yawan itikafi shi ne kwana 10 mutum ya shiga kwana 10 karshe har zuwa azumi ya tsare mafi karancinka kuwa ka zauna a masallaci ka yi niyya ka ce la ilaha illa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wasu malaman suka ce idan ka zauna a masallaci da wannan niyya itikafin ka yayi malikawa maza malikiya suka ce akallansa shine kwana 1 da wuni akallan itikafi kenan kwana 1 da wuni mana an ce jibi sallah misali to yau tun daga azhar ko daga safe sai ka zo ka zauna a masallaci ka ce ka yi ni itikafi to ba za ka fita ba sai gobe da daddare in ka ji labarin an ga wata daga an ga wata to itikafin ka ya kare sai a fita kuma a je a yi shirin idi to wannan ka samu cikakken itikafi a mazhaban malikiya ba za ka koma gida ba za ka zo ka zuwa yawon da bai da ma'ana ba iyakan abin da aka baka dama ka yi ka fita in baka da mai kawo maka abinci ka je ka nemi abinci daga ka samu kuma ka saka dawo in kana da bukata na zuwa bayan gida a masallacin ba bayan gida ba wajen wanka ba wajen zagawa kana iya zuwa gida amma ko maganan mai tsawo kare kama ka da matanka balle wani abu ya saka tsakanin kana shiga ka je ka yi duban da za ka yi ka fita a gurguje ba za ka je ka gaida mara lafiya ba sai dai ka nemi labarin shi ne Allah ne yake gaya mana nan cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ba za ku je ku yi jima'i da iyalanku ba matukar kuna itikafi a cikin masallaci. Itikafi kamar yadda na faɗa shi, za ka zo ka tare a masallaci surutunka, wato ibadanka ya fi surutunka yawa. Yawan istighfari ne, yawan salatin annabi, yawan la ilaha illallah, yawan karatun alqur'ani, yawan sallolin nafilai, haka ake so mutum ya cika lokutansa da shi da niyyar itikafi. Ko kuma ga da wasu addu'o'i dogaye masu yawa kana yi, wannan duka ya shiga layi. Amma dai ba a so mutum yana itikafi ya zama yana da lokacin da zai yi hira mai tsawo, ba a son wannan. Ya zama lokacin hiranka ya wuce lokacin da kake cin abinci ba, ko kake shan ruwa. In ka gaji a kwanta ka yi bacci ka huta, saboda manzo Allah ya ce inna ibadanika alayka haqqan, ka sani jikinka fa yana da haƙƙi a kanka, kada ka walar da jikinka, a'a ka yi gwargwadon iyawanka. Idan ka ji ka gaji ko kana jin bacci, samu waje ka tsaya ka huta. In ka kwanta ka yi bacci ka tashi, sai ka zo ka ɗora daga inda ka tsaya. Ibada kan baya ƙarewa, inna Allah la yamullu hatta tamallu, Allah baya kosawa da ibada sai dai ku ku kosa ku gaji. Manzo Allah yake ba mu shawara, daga nan ne malamanmu suka ba mu lazumi da wazifa da zikirin juma'a, wato masu ba da ɗariƙun sufaye, tunda Allah ya ce mana khudhu min al-a'mali ma tutiqun, inna Allah la yamullu hatta tamallu, ku dauki aikin alheri gurgudan yadda za ku iya, saboda shi Allah baya kosawa da ibada sai dai ku ku kosa. Inda Allah yana kosa da ibada, da wanda mala'iku ma kawai suke masa ya isa, tunda su mala'iku yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Sannan duk wani abun da ka sani na halitta da ma wanda baka sani ba, to yana yi wa Allah tasbihi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqawna tasbihahu, kai da dabbobi da tsire-tsire da bishiyoyi duka suna yi wa Allah sujjada. Cewa a cikin suratul hajji Allah yana bayani cewa da bishiyoyi da wata da rana duka suna yi wa Allah sujjada. Almuhim Allah da ya gaya mana cewa wayannan bayi nasa cewa suna yi wa Allah sujjada da rana da wata da taurari da bishiyoyi duka suna yi wa Allah sujjada. Sauran halittu gaba ɗaya suna yi wa Allah tasbihi, suna yi wa Allah tahmidi. To kaga da Allah yana kosa da ibada da wannan yake yi. Kuma ibadan fa duk wanda ya yi wa kansa ne, ba wai ya yi wa Allah bane, ba zai amfani Allah da komai ba, saƙonka ba zai rage Allah da komai ba. Don haka wayannan su ne sharuɗa na itikafi idan mutum ya samu dama ya shiga. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi tilka hududullahi, wayannan abin da muka karanto muku tun daga yayi wallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaquna, zuwa wannan aya wayannan duka iyakoki ne na Allah, mun gindaya mu ga yadda muke so a yi, in ji Allah madaukakin sarki. Tilka hududullahi, wayannan su ne iyakokin Allah da aka gindaye, kar ku tallaki a wani waje. Allah yana cewa tilka hududullahi fala ta'tuduha, amma anan yace tilka hududullahi fala taqrabuha, wayannan su ne iyakokin Allah, iyakokin da muka sa muku, kada ku kusanto su ma balle ku tsallake su. A wata aya kuma yake cewa to tunda kun iso wajen, to kar ku yadda muku tsallake, tilka hududullahi fala ta'tuduha. Wannan Allah ya ce tilka hududullahi, wayannan iyakoki ne Allah, fala taqrabuha, kada ku zo kusa da wajen ma balle ku saba wa Allah. Kazalika haka waɗannan wato hukunce-hukunce da muka karanta, in ji Allah, yubayyinu Allahu lakum ayatihi, haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa, la'allakum tattaquna, ko kuwa ji tsoronsa. Kun ji dai bayani filla ku ji tsoro kada ku saba masa. Abin da ya ce ku yi din nan yadda ya gilda ya mu ku yi, abin da ya ce ku bari ku yi kokari ku bari. To in kun yi haka kun zo mana tsoron ta kenan. Ya yi muku haka ne saboda ku ji tsoron saba masa kuma ku yi masa biyayya. Tilka lillahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu llahu ayatihi linnasi. Haka Allah madaukakin sarki ke bayyana ayoyinsa wa mutane la'allahum yattaquna, ko za su ji tsoronsa. Allah ya ba mu tsoronsa.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ونن أنجا من أكون شو كن شم أزمي ندرما سكا سكا مسلم شم قدا بيرني توحيدي سلا زكا أزمي سيهاجي. تو أنجا من أكون شو كن شم أزمي سندقا يا والله جاونا كتب عليكم سيامو جدو أبن دي يكون سا أنهم أنا جاي أمنا مقرن sha'anin dukiya a gaba kadan kuma zamu shiga maganan wato rukuni na karshe na cika-cikan musulunci shine aikin haji. Tunda yanzu muna azumi, dama daga azumi sai haji. Allah ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku rika cin dukiyoyin junanku ta hanyar ƙarya, ta hanyar cuta, ta hanyar kwace, ta hanyar kowan nayi, ta hanyar zambacin aminci. Duka wannan an haramta. Allah bai ba da dama ka ci dukiyar ɗan uwanka ba sai dai hani'an mari'an, yana so ya baka. Kada ka je ka masa wayo, kada ka je ka masa 419, kada ka je ka turo masa barayi, kada ka je ka sa a yi masa kwace ko ka masa kwace, kada ka yi masa duk dai wani hanya da za ka ci dukiyar mutum ba ta hanyar halal ba, Allah ya hana. Allah ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyoyinku waɗansu su kare su ci dukiyoyin wasu ta hanyar ƙarya, ta hanyar cuta. Wato dubiya ya rukani mutum ne ya zo ya yi ɗan uwansa 419 ya cutar da shi ya kwace masa kuɗi. Da ya kwace masa kuɗi sai aka je wancan da ya zo ya gane sai aka tafi kotu. Da aka je wajen aka je kotu sai ya zama shi wannan mara gaskiya an ba shi gaskiya, ko kuma a'a shi wanda ya cutar nan da ya fahimci za a je kotu shi sai ya riga zuwa kotu. Kaga shi ne mara gaskiya kuma shi ne mai kai ƙara. Shi ne Allah ce a bainakum wa tudlubiyal hukami, bayan kun cuci junanku waɗansu sun kwace dukiyar waɗansu kuma Allah ya hana, sai a tafi wajen alƙali ko wajen hakimi, wajen masu shari'a. Litaqulu fariqan min amwalin nas, saboda me ku samu wani ɓangare daga dukiyar mutane ku ci ta hanyar haramu. A nan gaban kuma rashuwa ma zai shiga ciki cin hanci. Mutum ya cutar da kai ya ci maka dukiya, ka kai ƙaransa wajen wani alkali, sai ka bi dare ka ga alkalin ko kuma a wani lauya wanda ya iya magana. To idan ka bawa alkalin cin hanci ya baka gaskiya, to an yi rashuwa. Ko kuma a ka bawa lauya kuɗi mai yawa saboda ya lauya magana ka fita lafiya, wannan ma ya zama cin hanci. Duk yana cikin abin da yake na haramu. Shi amfanin lauya iyakansa ya kwatan maka gaskiyarka, ba ya nemo maka gaskiyar da baka da ita ba. Wani ya iya magana, wani kuma bai iya magana ba. Za a ga wani shi ne mai gaskiya, amma an je kotu an ba shi rashin gaskiya. Saboda me? Saboda lafuzan da yake amfani da su. saboda hukuma a shari'ance suna amfani da kalmomin da kai amfani da su furucin da kai sai za ka kana magana alƙali yana rubutawa kana magana yana rubutawa sai ka gama sai ya sake maimaitawa ka ce kaza eh kai ne eh sai ka tabbatar daga baya kuma akan maganan kan zai zo yince maka hukunci tare da kai da abin da kake nufi ita kuma kalman ga abin da kake nufi to shine hikiman ka je ka zauna da lawyer ka karanta masa gaskiyan al'amari to shi kuma ya san irin kalmomin da ake amfani da su a kotu shi dai ya tabbatar maka da gaskiyanka ba wai ya samu gaskiyan da baka da ita ba wannan shine kai amfanin lawyer shine amfanin da ke lawyer manzo Allah da kansa ya ce ni mutum ne za a samu masu laifi guda biyu su zo gabana mai laifi ya iya magana yana da zaƙin baki mara laifi mai gaskiya shi kuma bai iya magana ba to an kawo ƙara gare ni zan yanke hukunci ne based da abin da na wato akan gwargwadon abin da na ji wato gwargwadon yanda na fahimce da kuka shigar da ƙara haka zan yi muku hukunci umirna an na kuwa bi zawahir wallahu yatawalla sirair dan haka abin da yake zahiri nan da shi zan yi amfani in mara gaskiya yayi malmalmal zakin baki na bashi gaskiya alhalin ko ba shi ne da gaskiya ba to na bashi yanke ne na wuta in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya bashi amma ina riga na gama nawa dan haka alƙali yana yanke hukunci ne da gurgudun abin da ya ji daga bakin wanda ya kawo ƙara dan haka yanda ya ji ne yanke hukuncin nan shi bai da iko ya canza halal ya dawo haram bai da iko ya canza haramun ya dawo halal dan haka idan alƙali ya yi hukunci akan gurgudun abin da ya ji iya gaskiyarsa iya fahimtarsa kenan to wannan bai da laifi har ga Allah amma idan ya shigar da son zuciya to zai ga cutarwan son zuciya haka shi ma lauya dan haka nan Allah yana jin kunnen mu cewa tun daga farko ma dai kada mu ci dukiyan junan mu ta hanyar cuta ta hanyar wayo ta hanyar dabara inda aka yadda ka ci dukiyan dan uwanka shine ta hanyar ya dauka ya baka yana so ba ka tilasta shi ba ba ka masa wayo ba ba ka masa kwace ba ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم كم كجي كوتو saboda ku dukiya wani bangare na dukiyar mutane kuma ta hanyar laifi ta hanyar sabo ba ta hanyar da ya halatta ba wa antum ta'lamuna kuma alhali kun san haka din kai da ka dukiyar ka tabbatar ka san cewa wani nan ba cutar sa kai kuma an je kotu kai ka kai karan ko kuma shi ya kai ƙara ka bi hanyoyi an baka gaskiya to ka sani wutanka aka baka tun daga duniya Allah ya kiyaye wa antum ta'lamuna alhali kun san cewa cutan kuka yi ba wai akwai ba subha a ciki ba kuskure a ciki amma akwai subha to wannan kuma hukuncin sa daban shi na yi kiransa gululu misali dukiya ne kuna da shi kai kanka akwai kasonka a ciki amma daga tashi sai kai ne ake cewa sama da faɗi to wannan sama da faɗin da kai in mutum ya je lahira sai Allah ya tambaye shi shine zai zo da shi a kansa a ɗauke cewa wa man yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyam dan haka ba a so mutum ya rika gululu sama da faɗi ba ya da kyau mutum ya yi gwargwado ya yi kokari ya yi gwargwadon kwatanta kamanta adalci a duk abin da zai yi sai Allah ya taimake shi
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأن آية تاتو كني لوكة عندها وأنزل وكين صحابيتك تنبيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وي جارير وداكم منين هكما انفتو وانسا ينا تنكرني ينا جرما ينا جرما ينا جرما هرية كيغة تكنسا دقيات بكما سيرك شوي وينا رقوا وينا رقوا وينا رقوا يداوك من فرقهم سيكما يقشي منين هكما حكني دينا قشي هلال أنا نبي جارير وانسا da garanan da gan shi yan da tsaya wace gari ya samu kwana biyu zuwa uku duka sunansa hilal amma daga ya wuri kwana uku ya zama kamar to rubuta wannan tambaya sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsan da bai dace da irin tambayoyin sun ba sai Allah ya jawo hankalin su shine masu balaga suke cewa usulul hakim abinda ya cika tambaya daban sai aka ba su amsan abin da zai amfane su. Yanzu idan ka san hikimar fitowar wata yana jariri ya girma ya karu in ya kai 14 ya gama cikansa daga 15 kuma ya fara tawaya yana tauyewa har ya sake dawowa kaman farko ya tsare kenan. In ka san haka mai hikima a ciki a hikimar ka san me yasa yake fitowa me yasa yake faduwa shine Allah sai ya gaya mana nan yas'alunaka ya rasulullahi suna tambayanka an lahilla akan sha'anin jaririn wata me zai yake fitowa yana dan kankami yana girma in ya kai kwana 14 ya gama cikansa to da yake sai biyar kuma sai fara raguwa har ya kai 28 29 sai ga ya zama dan karami kaman da menene yake mun haka sai Allah yake a kun ka ga mutai Rasulullahi wannan jaririn wata da kuke gani mawaqitul linnas an sanya shi ne zama lokuta wa mutane lokacin gane abubuwa ne tunda watannin na muna da su 12 in ba da watannin ba in ba da yana fitowa yana buya ba ai ba za ka gane wata ya kare ba dan sun tambaya me yasa shi wata baya yi kamar rana kaga rana ai gaba ɗaya yake fitowa kuma gaba ɗaya yake faduwa me yasa shi wata ba masa haka ba to shine shi wata mawaqitul linnas ai to an yi shi ne saboda ya zama gane wato abun gane lokuta alama ce ta gane lokuta wato daga ciki akwai azumin watan ramadan ba za a gane watan ramadan ya zo ba sai watan sa ya tsaya ba za a gane watan ramadan ya kare ba sai watan shawwal ya tsaya daga watan shawwal ya tsaya kuwa to kaga an san lokacin da za a idi kenan daga an yi idi watan za a ci gaba da lissafawa a zo a gane idin babban sallah shi zai a gane shekara ta kare wata shekara ta shigo sannan da shi ake gane wato idda na mata mace dama Allah ya ce su idda wata uku shike suke gane jininsu na haila sannan kuma da shi suke gane idda ko na cika ko na mutuwa na cika wata uku ko kuma jini uku na mutuwa wata hudu da kwana 10 arba'atu ashhurin wa ashra kaga wannan duka da wata ake gane ba kuma har yanzu da shine ake gane haji da shine ake gane haji kulli mawaqitul nasi wal hajj shi yake gane lokutan haji daga muharram ya zo muharram safar ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة سيد الحج هذا شكرا تعريك لشيء يكي غاني حج وكذا ينزو أبايا مني مغانا أزمي لو كنت وكنت تنسى ده يبدأ أشياء ينسى سوكي لألا يكا ومن أسكي لو ننسى أبوه ما سوى حالا دا ينسى ألا يكا سوكي أسكي دكا an yi bayani a cikin ayoyin da suka gabata aka kawo mana maganan addu'a a tsakanin ayoyin da suke fitin azumi. Ana gamawa sai aka mana maganar dukiya, wala taqulu amalakum lakum bil batili. To kaga zai maganar zakka kenan, kuma zai maganar zakatul fitri, wanda shi ma cikin azumin ake yin sa. Dan haka in azumi ya kai 27 daga lokacin da kan fiddakai ya wajaba kan mai hali, shi ko da kan fiddakai duk wanda yake da abin da zai ci yau da gobe, to zai fitar da fiddakai. Kowa da kowa na fitar masa hajjarin da aka haifa yau, in kana da hali za ka fitar masa da rubutun nabi, ka ba mu bukaci, saboda ba a so an yi azumi an gama ranar sallah ma almajiri ya fita neman abin da zai ci. Ana so ranar sallah kam ya samu abin da zai ci a gidansa shi da iyalansa ba tare da ya fita ba. Ranar sallah shi yasa aka wajabta mana zakatul fitri, shi ne zakkan fiddakai wanda kowa da kowa na fitar masa. To bayan an gama wannan wala taqulu amalakum lakum bil batil, to bayan nan kuma sai aka zo da maganan ganin wata, za a shiga maganan hidima aikin haji kenan. Sai ce kulli mawaqitin nas wal hajj walaysa al birru bi an tatil buyut min zuhuriha. Wannan bayani malamai sun yi bayani biyu a kansa. Na farko, walaysa al birru bi an tatil buyut min zuhuriha. Mushrikan larabawa zamanin jahiliya, idan mutum ya daura harami, ya daura ihrami ko na umra ko na haji, to bayan ya fito daga gida da niyyarsa ya daura haraminsa, sai wani uzurin zai mai da shi gida kafin ya yi aikin umran ko aikin hajin. To wai idan ya dawo ba zai shiga gidansa ta kofar gida ba, sai ya koma ta bayan gidan ya haura ta katanga. Suna tsammanin haka shi ne daidai a wannan bayani kenan, wannan hadisi kenan. Hadisi daban, wani hadisin daban kuma yana cewa su da a jahiliya, idan mutum ya shirya zai yi tafiya, ya gama shirinsa har ya fito, zai yana shirin kama hanya kenan, sai wani uzurin kuma ya taso ya fasa tafiyar, to ba zai shigo ta kofar gida ba, sai dai zai ta baya ya haura katanga. Suna tsammanin yin haka shine daidai. Shine Allah ya ce a'a, wato buyuta min abwabiha walaysa albirru bi an tatil buyuta min zuhuriha. Ai biyayya wa Allah kam ba shine ku dawo ku shiga gida ta baya ba, a'a wannan ba shine biyayya wa Allah ba, ba shine Allah yake so ba. Walaysa albirru bi an tatil buyuta min zuhuriha, to menene birru? Walakin albirru man ittaqa, da haka ko ka sa ihraminka baka samu ka yi aikinka ba, to ka dawo ka shiga gidanka ta kofar gida, ko tafiyan ka shirya tafiya bai yi ba, ka dawo ka shiga kofarka ta kofar gida inda aka saba shiga. Allah ya ce watul buyuta min abwabiha, kowane kofa, wato kowane al'amari ana so a zo mata fuskansa. Inna Allah ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha. Na ga wannan aya za ta dauki fassarori da dama. Kowane abu ana so a zo masa ta fuskansa. Walaysa watul buyuta min abwabiha, walaysa albirru bi an tatul buyuta min zuhuriha. Biyayya wa Allah aikin alkhairi ba shine ku zo ku dawo gidajen ku shiga ta baya ba, walakin albirru man ittaqi, a'a ai biyayya wa Allah kam alkhairi kam shine ka ji tsoron Allah, ka kaucewa saƙonsa, kuma ka bi umarninsa. Wannan shine birru, ba wai dan ka fita ka sa ihrami ka dawo ka haura katanga ba, ko kuma ka fita tafiya ba ta yi ba ka zo ka haura ta katanga, wannan ba shine birru ba. Albirru attaqwa, biyayya wa Allah shine ka ji tsoron Allah, kada ka saba maka, ka ji tsoron Allah, ka yi abin da ya ce ka yi gurgudun iyawanka. Watul buyuta min abwabiha, da haka ku zo gidajenku ta kofofin da kuka saba shiga. Wattaqullaha, Allah ya ce ku ji tsorona fa, ai Allah ko bai ce a ji tsoronsa ba, abin tsoro ne. Allah ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa, Allah fa yana tsoratar da ku kansa. Allah ya bamu tsoronsa, Allah ya bamu tsoronsa, saboda tsoron Allah idan Allah ya baka ya gama maka komai, duk abin da kake so a duniya in dai ka ji tsoron Allah, to abin ya samu. dan ba abin da Allah yake cewa idan ka shiga kunci kar ka mafita to ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita kuma Allah zai azurta ka ta inda baka sani ba kuma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita kuma wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai azurta ka ta inda baka sani ba in kana neman ilimi ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilimi wattaqullaha ويعلمكم الله ان كان عبد الله بس نكره وجه الله الله يكرم يا دونك سبب الله با دولي اكنسا ان يغدا ما يكربا ان يغدا ما زي كربا با اما يا سا شرجي سي ان كاي عباده كو كاي ادعاء ان كان سو ين كربا تو كزو مي تورونا انما يتقبل الله من المتقين ان كان سو كسام ابوكي ران تاشن القيامه ران دو كو يكي غدون كو يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ من يرشان يغنيه ورانا ان دي كان ده تورن الله تو كاي كم كان ده ابوكي ارانا الق الله يوم يذم بعضهم لبعض عدو الا المتقين وراك مغفري مزوم تورن الله الله يقرا من تورن زام ربي ده قصه لو ني باو الله صحابي wannan باو الله صحابي ياجي majlisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji manzon Allah yana magana akan tsoron Allah da muhimmancin sa har a cikin bayanin da manzon Allah yake cewa a cikin bayanin da manzon Allah yake yi yana cewa idan ka samu abu ta hanyar haramun sai ka ji tsoron Allah baka taba wannan abu ba to Allah zai kawo maka wannan abun ta hanyar halal bawan Allah nan da daren yin waye matashi ya tashi yana neman abincin da zai ci bai samu ba ya buga nan ya buga shi bai samu ba sai ya shiga wani gida da ya shiga wani gida cikin dare yana lalube sai ya ji abinci sai ya ce ah shi ke nan bukata ta biya saman yunwa nake ji ya zauna zai ci abinci ce kai jiya fa manzo Allah ya ba mu karatu ya ce mana idan ka ga abu ta hanyar haramu ka ji tsoron Allah ka hakura to Allah zai baka wannan abu ta hanyar halal yace kai wannan na hakura na bar shi idan shi yana tafiya yana tafiya zai fita da yake lalibe ne ba haske ne a lokacin sai ya karo da wani afaki da ya karo da shi sai ya taba ya shafa sai ya ji ai dukiya ce mai yawa kudi ne a ciki dinariya ce mai yawa sai ya ce ai to wannan kam ai kakata ta yanke saka yunwa ta kare to amma kuma ai shi ma hukuncin na farkon ya kama shi shi ma ba halal dina bane haramun ne kuma ga abinda manzo Allah ya ce in ka ga abu haramu ka ji tsoron Allah Allah zai kawo maka shi ta hanyar halal yace kai wannan an hakura da shi ya tashi da lalube zai fita sai ya fadi akan gado yana fada ya sha ba sai ya ji mace mai laushi a kai sai ce kai wannan kan ba zai bari ba ya sha ba ce kai to wannan ma ba hukuncin na farkon da na biyun ya kama shi ba halaliya na bane dan haka an bar shi sai ya hakura ya fita ya je kwana da yin wasu a shigari gari ya waye fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika ana zaune sai ga wata mata ta zo ta yi sallama ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ta yi sallama ta ce tunda wani mijina ya shahada tare da kai wajen jihadi na ce ba zan yi aure ba amma zamani ya baci jiya da bayan Allah ya kiyaye ni ba da wani mugun abu ya same ni ya rasulullahi na zo ka aurar da ni mutumin nan yana wajen sai annabi ya ce wa yake da bukatar aure sai mutumin nan ya daga hannunsa ya ce ni ne sai aka daura musu aure kaga da abincin da kudin da matan duka ya zama halaliyansa saboda me saboda ya ji tsoron Allah Allah ya ba mu tsoronsa Allah ya azurta mu da tsoronsa barka ne sallallahu alaihi wasallam shi ko tsoron Allah abinda Allah ya ce kayi shi ko a boye ko a bayyane ko a cikin mutane ko kai ka danka abinda Allah ya ce a bari ka bar shi ko a cikin mutane ko kai ka danka ko a boye ko a bayyane wannan shine tsoron Allah in ce ibtisalil awamiri wa jinabil nawahi Allah ya azurta mu da tsoronsa fitan wa mana barka mu don Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shonanmu da alheri Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ba mu koran sa kasan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan matsanancin hali da yake cikin Allah ya kama ni sassauci Allah ya kama ni sauki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu koni irin damuwa ne Allah ya yi musu damuwansu masu bukata Allah ya biya musu duk wanda yake da bukata Allah ya biya masa duk wanda yake damuwa Allah ya yi masa duk wanda yake da bukatan alkhairi Allah ya biya masa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatan duniya ko bukatan lahira barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba mana ibadunmu fatiha da salatu fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناسه الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على آله حق قدره المجاهد العظيم الله يمن جعفر اشكم ونه وتا الله يلجو يا مسلم ونه وتا الله يمن رحمه اشكم ونه وتا الله يسامنا اشكم ونه انت فكشكا وتا اشكم ونه وتا البركه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.